وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحييكم بسيف الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبع 23 شوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى مدينة شكرا تجيبوا إيدا لجيبوا إيدا 36 وان دي 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 دا سكوس دوتن أغسط شكرا تجيبوا دا شابير ميلادية. إن شاء الله تعالى zamu ci gaba da karatun da muka saba a cikin wannan daura al-ilmiya fi ulumul hadith a cikin wannan littafi mai albarka manzumatul al-bayquniya. To idan ba a manta ba karatun da ya gabata, mun tattauna akan hadith mudallas tabligh, inda mun kai bayani abinda ake nufi da at-tabligh fil istilah, ma'ana إخفاء العيب في السند، شين أبوي عيبي أتشين سندي وتحكيم لظاهره. أما في أقوى سامك ظاهر إسنادي إن كديبة تكذا كما باب وتمت على فأنا شين أكني في تدليس سنة ممكن بياني تدليس يكسو كشي كسان تقو. أما ينكو بياني أكن شعزام وطلع أكن ثلاثة أقسام، معنى تدليس التسوية، تدليس الإثناث، تدليس الشيوخ. ثم أعلم في اللتاك يا إشارة تدليس الإثناث ثم تدليس الشيوخ، أما دي إشارة تدليس التسوية. ثم من بياني أبين دائك نفي تدليس الإثناث عند منك بعد تعريف إنساء كان منك كرار مثالي ده حديث سفيان بن عيينة واندا يروي كودة الزهري sai almajiran su sunka tambaye shi akan cewa shin ka ji wannan hadisin daga Zuhuri? Sai ya ce bai ji shi ba daga Zuhuri, kuma bai jiya ba daga wanda ya jiya daga Zuhuri, sai dai ya ji shi daga Abdurrazzaq As-Sun'ani Al-Ma'mar An-Zuhri. Daga nan yayi tadlisul isnad, yayi tadlisul al-isnad. Sannan tadlisul shuyukh mun kai bayani akan ma'anarsa, akan cewa أن يسمع راوي حديثا من شيخه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بأوصاف لا يعرف بها. شيني راوي يجي حديثي دقا مالا ننسى، أما إنجي بعد حديثي سي سفا كمالا ننسى دواني سونا كوية تريش دو تأل كنيا كوية نسبت دشي زواجا وتنسبة ko kuma ya sifantar da shi da wata siffa wadda ta kasance ba a san shi da ita ba. Mun ka bada misali akan hadith Abu Bakar bin Mujahid wanda ya ce haddathana Abdullah bin Abi Abdullah, yana nufi Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani, sunansa Abdullah. Saboda haka sai saboda shi Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani da'iful hadith, saboda haka sai ya kire shi Abdullah bin Abi Abdullah, sai ya batar da sunansa. Saboda haka da an karanta ba a gane ko waye shi. Ina fatan fahimci wannan. To sai nan muka tsaya sani ce yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan tadlis taswiya wanda ya kasance afwa tadlis. Sannan mu ci gaba da hadith al-maqlub. To tadlis taswiya هو رواية راوي هو رواية راوي عن شيخه ثم إسقاط راوي الضعيف بين الثقتين لكي أحدهما الآخر. رواية راوي عن شيخه ثم إسقاط راوي الضعيف بين ثقتين لكي أحدهما الآخر. ma'ana shine rawi ya ruwaito ruwaya daga malaminsa. To bayan ya ruwaito da ruwaya daga malaminsa, sai ya kada rawi da if tsakanin siƙa guda biyu. Waɗannan siƙa guda biyu kowannensu ya haɗu da ɗan uwansa, ma'ana in ya taho ruwaya, misali malaminsa da malamin malaminsa, malaminsa siƙa ne, sannan kuma malamin malaminsa siƙa ne, to sai kasance malaminsa ya ji hadisi, ya ji hadisi daga wani, sannan daga wani, sannan daga malaminsa. Misali kamar mu ce, misali malam Ali da malam Yunus, misali malam Ali a ce malam Yunus shi an malaminsa, ya ruwaito hadisai da dama daga gare shi. To shi malam Ali siƙa ne, kuma malam Yunus siƙa ne, to sai kasance wani hadisi shi wannan almajirin bai ji shi ba, mu ce malam Ali bai ji shi daga malam Yunus ba, ya ji shi da wani classmate ɗinsa, wannan classmate ɗinsa da'ifi ne, mai rauni ne. To sai in rawi wanda tashi ruwaitowa daga malam Ali daga malam Yunus, to ya riga ya sa akwai rawi tsakanin su a cikin wannan hadisi wanda ad-da'if, sai in ya to sai ka hada wannan da'ifi, sai ya ambaci wannan ruwaya daga malamin sa zuwa ga malamin malamin sa wanda asika guda biyu. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shine tadlisu taswiya, an ya ruwayatu rawi an shaykhihi thumma ifqat rawi ad-da'if baina thiqatayn lati ahaduhuma al-akhar, shine rawi ya ruwaito ruwaya daga malamin sa, sannan ya kada rawi da ihi tsakanin siƙa guda biyu, wanda ya kasance waɗannan siƙa ɗaya daga cikinsu ya haɗu da ɗaya. To waɗanda sun ka shahara suna wannan tadli, akwai Al-Walid bin Muslim a Damashki. Walid bin Muslim a Damashki malaminsa Abdurrahman al-Awza'i. Awza'i siƙa. To mafi yawa Imamul Awza'i wani lokaci a hayanan yana ruwaya daga du'afa, yana ruwaya daga du'afa. To idan walidi ya zo ya san wannan ruwaya da malaminsa Awza'i ya yi, ya ruwaito ta daga wani rawi da'if, sannan daga wani malami siƙa, wancan malamin Awza'i ne, Awza'i ya ruwaito hadisai da dama daga gare shi, amma wannan hadisin da Awza'i ya ruwaito bai ji shi daga malaminsa ba, ya ji shi daga wani, sannan daga malaminsa. To wannan wanda Awza'i ya ji hadisi daga gare shi da'if ne daga malaminsa. To matsalar ba wurin Awza'i take ba, tana wurin walid. To in walid ya zo sai ta haddasana al-Awza'i, baya ambaci wancan rawi da'if daga malamin Awza'i, sai ya kaɓe shi, sai ya ambaci malamin Awza'i wanda asika. Saboda haka sai ya maida isnadin zahiruhu asihha, in kaddubi zahirin isnadin ka'aza isnadin ya inganta, amma hakikanin gaskiya bai inganta ba, saboda tsakanin Awza'i da malamin Awza'i a wannan hadisi akwai wani rawi da'if. To wannan Walid bin Muslim yana yawaita wannan tadlisi taswiya. Matsalar ba daga Awza'i ba ce daga gare shi, don shi Awza'i bai tadlisi, yana bayyana wanda ya ji daga gare shi, amma shi in ya taho sai ya kasance ya kada rawi da'if, sai ya ambaci siƙa. Na biyunsu ne wannan tadlisi shine Baqiya bin Walid al-Himsi. Baqiya bin Walid ya shahara ƙwarai da gaske, ya shahara ƙwarai da gaske a cikin tadlisi taswiya, ya shahara ƙwarai da gaske. Misali kamar yadda Abdurrahman ibn Abi Hatim ya ambata a cikin al-Ilal, ya ambaci ya ce sami'tu abi, ya ce na ji daga babana, wato Abu Hatim al-Razi rahimahullah. Abu Hatim al-Razi ya ambaci hadisin da Ishaq bin Rahuya ya ruwaito daga Walid bin daga Baqiya bin Walid. Shi kuma Baqiya bin Walid ya ce haddathana Abu Wahab al-Asadi, haddathana Abu Wahab al-Asadi an Nafi an Ibn Umar. To wannan hadisi Abu Hatim al-Razi ya ce idan ka dubi isnadin wannan hadisin, kamar isnadi lafiya ne, saboda Nafi siqa sannan sannan shi Abu Wahab kamar da zamu bayani ko shi fika ne sannan Ibn Umar fika to amma Abu Hatim Razi yace ba haka al'amarin yake ba saboda ni saboda Baqiya bin Walid malaminsa Abu Wahab al-Asadi sunansa Ubayd bin Umar yin bani Asad Ubayd bin Umar yin bani Asad to da yazo kunyarsa ana kiransa Abu Wahab amma mafi yawan mutane ba su san shi da haka ba ana kiransa Abu Wahab to tsakanin wannan ruwaya tsakanin idini tsakanin nata da Abu Wahab al-Asadi akwai wani rawi ana kiransa Ishaq bin Farwa to shi Ishaq bin Farwa da'if to saboda haka da Baqiya ya zo nan wurin don ya yi deceiving masu karanta hadisi ni ya yi sai ya kokari sai ya canza sunan malaminsa ya ambace shi da kunyarsa kuma ya nasabar da shi zuwa ga kabila ta ce haddathana Abu Wahab al-Asadi saboda ni saboda idan ya kada Ishaq bin Abi Farwa ba ne iya ganewa sai da yace haddathana Abu Wahab al-Asadi an Nafi an Ibn Umar saboda haka da ka karanta ba ka iya ganewa amma in an bace sunansa za a iya gane cewa tsakanin su akwai wani rayuwar da kake na Ishaq bin Farwa yasa Abu Hatim Razi yace mafi yawan mutane ba za su gane abin da Baqiya yayi ba saboda ya kayar da Ishaq bin Farwa sai ya jingina isnadin zuwa ga Nafi wanda in ka dibi isnadin zahiri siha amma akwai tadlisi a ciki to wannan shine afwa tadlisi kamar da malamai sun kai bayani tadlisi tasliya wanda sun kafi shahara kamar da nake al-Walid bin Muslim da Baqiya bin Walid al-Husi shi Baqiya bin Walid ya rasu shekara ta 195 shi kuma Walid bin Muslim ya rasu shekara ta 196 kusan shekara guda tsakanin su sannan kuma duk a Sham suke shi wanga daga Hims shi kuma wancan daga Dimashq ina fata an fahimci wannan to sai hukuncin tadlis to malamai sun kakkasa hukuncin tadlis akan anwa salata hukuncin tadlis al-isnad da hukuncin tadlis al-taswiya da hukuncin tadlis shuyu to malamai kamar da mafi yawan malamai sun ka tafi akan cewa tadlisul isnad makruh jiddan ma'ana makruhi ne kuma mai tsanani mafi yawan malamai sun tafi akan kyamar tadlisul isnad shi ya sama har saboda tsanantawa amirul mu'minin na fil hadith shu'ba bin hajjaj yake cewa at-tadlis akhul kadhib tadlis dan uwan ƙarya ne ina fata an fahimci wannan sai tadlisul taswiya Mafi yawan malamai sun tafi akan harancin tadlis at-taswiya. Sai tadlis shuyu malamai sun ce makruhi ne idan mutum ya yi shi ba da wata manufa ba. Amma idan ya yi shi misali ya yi tadlis shuyu akan don rawi malaminsa da ɗinki ne ya canza suna saboda kada a gane. To malamai sun ce wannan haram ne ina fata an fahimci wannan sun ce wannan haram ne baya halatta ina fata an fahimci wannan to wannan shine hukuncin tadlis sannan hukuncin hadith mudallas hukumuhu hadith da'if amma malamai sun kassama abin kashi biyu sun ka ce idan rawi ya ruwaito hadithi ya kasance ya yi tadlisi to idan an samu wata ruwaya kassara hadith hadith kuma an ka jibi hadithin ba shi da wata illa to hadith maqbul ina fata an fahimci wannan hadith maqbul amma idan ya kasance da ya tadlisi an ka jibi wasu ruwayoyi da hadithin ya zo ba a samu inda ya sarra hadith hadith ba to hadith da'if mardud ina fata an fahimci wannan to wannan ra'ayi na biyu shine aqrab ma'ana tafsir بين من صرح بالتحديث وبين من لم يصرح بالتحديث دوما لما يكون في akan itlaki cewa da'ifi shine ra'ayi na farko. Ra'ayi na biyu shine at-tafsir, idan rawi an samu wata ruwaya inda ya sarraha wannan ruwaya da ya tadlis bi tahdith, yace haddathana ko yace sami'tu, to wannan ruwaya tashi maqbula. Amma idan ya kasance ba a samu wata ruwaya ba wanda ta zo a wata hanya wanda wannan rawi ya sarraha bi tahdith yace haddathana ko sami'tu, to wannan ruwaya ta ta marduda kuma da'ifa. Ina fata an fahimci wannan. Wannan shi ne takaice game da hukuncin hadith an mudallas. Hadith an mudallas na to sai mu tafi malaike wa ma yukhalifu thiqatun bihi mala fashadh wal maqlub ismani tala malaike wa ma yukhalifu thiqatun bihi mala, duk abin da thiqa zai saba ma jama'a masu yawa fashadh, to wannan shi aka kira hadith ash-shab, duk abin da thiqa zai saba ma jama'a masu yawa, ma'ana duk hadithin da thiqa ya ruwaito ya saba ma jama'a masu yawa, to wannan hadith ash-shab shi aka kira hadith ash-shab. Wal maqlub shi kuma hadithin maqlub ismaniya ka kashi biyu tala kamar yadda za su zo. Na farko iddalu rawin ma bi rawin kisi, iddalu rawi a canza rawi ma bi rawi da wani rawi daban isin, wannan shine isimi na farko. Sannan wa qalbu isnadin li matnin isim, sannan a canza isnadin wani matani, a canza isnadin wani matani, wannan shine isimi na biyu. Za mu sake karanta baitin ne. Na'am. Malaike wa ba yukhalifu thiqatun bihi mala fashadh wal maqlub ismani tala. Malaike wa ma yukhalifu thiqatun bihi al mala. Duk hadithin da thiqa zai saba ma jama'a masu yawa da shi fashadh. To wannan shi aka kira hadith ash-shadh. Wal maqlub ismani tala. Shi kuma hadith al maqlub ismani ya kasu kashi biyu talaka bai da zuwa. Na farko iddalu rawi a canza rawi ma bi rawin ism da wani rawin daban, a can kamar da bayani da zuwa insha Allah, a canza rawi da wani rawin daban ism, wannan ismi shi ake ismi na farko. Sannan wa qalbu isnadi li matni ism, sannan a canza isnadin matni, a canza isnadi da wani matni, ga matani da isnadin ka, sai a cire isnadin ne a kawo wani isnadi a sama wannan matani, to wannan shi a ismi na biyu. To za mu fara bayani abin hadithu shadh, sannan insha Allah mu shiga cikin hadith an maqlub. Hadithu shadh kamar yadda malamai sun ka bada tarifi ne shine mukhalafatu rawil maqbul man huwa aula minhu imma adadan aw tawfiqan. مخالفة راوي المقبول من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. شيني راوي يرويك رواية يساق ما راوي المقبول، معنى راوي دعك ترقى حديثا بعد إثبا شيني ما لم يتنك ساونا قايد يتنك ساونا قايد رواية راوي المقبول المقبول، معنى راوي يرويك رواية shi wannan rawi ya kasance ana karɓar hadisinsa, amma wannan ruwaya da ruwaito mukhalifan man huwa aula minhu ya saba ma wanda ya fi shi, ya saba ma wanda ya fi shi imma adadan au tawfiqan. Saba wa ta kasance ya saba ma jama'a masu yawa ne, adadan jama'a masu yawa ne, au tawfiqan ko kuma ya saba ma wani rawi wanda shi shi zama thiqa, wanda shi shi zama thiqa. Wannan shi aka nufi da hadithu shadh, wato rawi mukhalifan liman huwa aula minhu imma adadan aw tawfiqan, shine rawi ya ruwaito ruwaya ya saba maqbul wanda aka karbe, ana karba hadithin da aiki da shi, amma ya ruwaito ruwaya wanda ta saba ma wani rawi wanda ya kasance aula minhu ya fi shi, imma adadan shi ya kasance wadanda ya saba ma jama'a ne masu yawa min thiqat, au tausifin ko kuma wanda yake shi jama'a sika mutum daya ne ya saba ma amma wannan mutumin ya fi shi jama'a sika wannan shi ake kira hadith ash-sham to shaz ya kasu kashi biyu akwai shaz fil isnad ko kuma shaz fil sanad da ash-shaz fil matan shaz ya kasu kashi biyu akwai shaz a cikin sanadi cikin isnadi ana iya samu ash-shuzuz a cikin isnadi kuma ana iya samu ash-shuzuz a cikin matan ina fata an gane ash-shaz fil isnad shine rawi a cikin isnadi ya saba ma wasu ruwat akan sunan wani a cikin isnadi ko kuma akan al-wasal wal irsal kamar da zamu bada misali kamar hadisin da Imam Muslim ya ruwaito da Imam An-Nasa'i da kuma Ibn Majah dukkanin su ruwaito wannan hadisi daga Maimun Tariq Sufyan bin Uyayna ruwaito wannan hadisin ta hanyar Sufyan bin Uyayna shi kuma ya ruwaito shi daga Awsaja daga Abdullahi bin Abbas to su duka wannan ruwaya ta wannan hadisi daga Ibn Abbas yana cewa annar rajulan tuwfiya ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa lam yada warisan illa abdan huwa ataqahu wa ataahu nabi sallallahu alaihi wa sallama mirasa wani mutum ya rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar kowa ba wanda zai gadi dukiyarsa illa wani bawa ne kuma wannan bawa ya riga ya yantar da shi bai bar kowa ba bawa ɗaya gare kuma wannan bawa ya riga ya yantar da shi bayan ya yantar da wannan bawa sai Allah ya karɓi rayuwarsa babu wanda zai gadi dukiyarsa sai wannan bawa kawai ya rage sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwashi dukiyar wannan mutumin ya ba wannan bawan nasa da iya intaswa to wannan hadisi haka Sufyan bin Uyayna ya ruwaito shi daga Awsaja daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu sannan Sufyan bin Uyayna qattaba'ahu Abdul Malik bin Jurayj ko shi ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar Awsaja daga Ibn Abbas ina fata an fahimci wannan to amma an ka samu Hammad bin Zaid wa huwa thiqa ya ruwaito wannan hadisi an Awsaja mursalan ya ruwaito shi mursal ma'ana da ambaci Ibn Abbas ba da ambaci Ibn Abbas ba da ambaci Ibn Abbas da yake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Abu Hatim Razi yake al-mahfuz hadith Ibn Uyayna hadithun da al-mahfuz shine hadith Sufyan bin Uyayna kana hadith Hammad bin Zaid ya kasance sham saboda Hammad bin Zaid tika ne amma ya saba mu mutum biyu ya saba ma Sufyan bin Uyayna ya saba ma Abdul Malik bin Jurayj to wannan shine misali ash-shuzuz fil isnad ash-shuzuz fil sanad kunga Sufyan bin Uyayna ya rawaito wannan hadisi daga Awsaja daga Abdullahi bin Abbas amma haka Abdul Malik bin Jurayj amma Hammad bin Zaid ya saba ya rawaito shi ana Awsaja mursalan ma'ana mursal saboda haka ya saba musu saboda haka shi yasa Abu Hatim Razi yake al-mahfuz hadith Ibn Uyayna wanda al-mahfuz shine hadith Ibn Uyayna shi ko hadith Hammad bin Zaid wa in kana thiqatan fa huwa sham to wannan shine misali ash-shuzuz fil sanad sai ash-shuzuz fil matan shi kuma shine rawi ya ruwaito hadisi da wani matani ya saba ma wasu ruwad waɗanda sun karuwaita wannan matanin ma'ana shujus ɗin da ya faru cikin isnadi ba ya faru a cikin matanin. Misali kamar hadith na a hadithin Abu Dawud, hadith Abu Dawud inda ke cewa haddathana Uthman bin Abi Shayba قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن السفينه. ولا حديث ابو داود روايته شيء daga Uthman bin Abi Shayba, shi kuma Uthman bin Abi Shayba ya rawaito shi daga Muawiya bin Hisham. Muawiya bin Hisham ya rawaito wannan hadithin daga Sufyan as-Sawri ya rawaito wannan hadith daga Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ya rawaito wannan hadith daga Uthman bin Urwa. Shi kuma Uthman bin Urwa ya rawaito wannan hadith daga babansa Urwa bin Zubair. Don Urwa bin Zubair suna da a cikinsa akwai Hisham bin Urwa, akwai kuma Uthman bin Urwa. Shi kuma Urwa ya rawaito daga Siddiqa bintu ummuna Aisha radiyallahu anha, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha wa malaikatahu, Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga mutanen da addaman safu. Ina fata an gane. To wannan hadisin, wannan lafazi shazimi wanda ya kuskure a cikin shi ne Muawiya bin Hisham wa huwa saduq yahin, kamar da Ibn Hajar ya ambata wa huwa saduq yahin, ma'ana saduq ne amma wani lokaci yana iya kuskure. Ina fata an gane, saboda ni malamai sun kai wannan bayani kamar da Imam Bukhari ya ambata, saboda wannan yadda ya ambaci wannan kuskure saboda almajirai Sufyan as-Sawri, saboda Muawiya bin Hisham almajirin Sufyan as-Sawri. To almajirai Sufyan as-Sawri kamar irin su Abdullahi bin Walid da irin su Qabisa da irin su Ahmad bin Abdul A'la, duk waɗannan ko dukkaninsu thiqat ne, dukkaninsu riwayatu daga Sufyan as-Sawri an Usama bin Zaid an Uthman bin Urwa an Urwa an Aisha radiyallahu anha qalat inna qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasluna as-sufuf wa shine al-mahfuz, kuma da Imam al-Bahiqi an bata ma'ana Allah da mala'ikunsa suna salati da mutanen da ke hada sauri, ba su yi ne cewa suna hada sauri. Amma shi Hisham, shi Muawiya bin Hisham shi ya ruwaito ala mayani sufu, a waɗanda a dama sufu. To wannan kuskure ne ya yi, saboda haka shi ya sa malamai mafi yawan malamai baki ɗaya sun ka tafi akan cewa ruwaya Muawiya bin Hisham an as-Sawri akhta'a fiha, ya kuskure a cikinta, duk da cewa rawi maqbul kamar da muka ba da ta'arifin Hisham shi ne ruwayat rawi maqbul mukhalifun man huwa aula minhu imma adadan aw tawfiqan. To huwa rawi maqbul inda babu mukhalafa, za mu iya karɓar hadisin sa saboda saduq ne, hadisin sa zai kasance hasan. To amma ya saba ma thiqat da dama, wajen thiqat uku waɗanda sun kuraita wannan hadisin daga Sufyan ya saba musu. Sannan kuma baya ka ya an ka samu kuma wasu malamai wanda sun ka waɗanda a classmate ɗin Sufyan as-Sawri wanda sun karo ta daga Usama bin Zaid sun ruwaito lafazi guda da waɗanda thiqat uku sun karo ta daga Sufyan, kamar Abdullahi bin Wahab ya ruwaito wannan ruwaya daga Usama bin Zaid da Isma'il bin Ulayya ya ruwaito wannan ruwaya daga Usama bin Zaid, ko su ruwaya da sun ka ruwaito irin wata ruwaya wadda thiqat ɗin can guda uku sun ka ruwaito daga Sufyan, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi yusalluna as-sufuf. Ina fata an gane, kun ƙara gani an ƙara samun mukhalafa. Kuma again an ka samu wata ruwaya kuma again wanda Hisham bin Urwa ya roto daga Urwa. Usman da Hisham din Urwa ne kuma duk suna da ruwaya daga Urwa. Kamar da Imam Ahmad ya ambata cikin Musnad. Ta hanyar Hisham bin Urwa an Urwa bin Zubayr an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala allazina yusalluna suku. To shi yasa da malamai duk sun kada ruwayoyin ko sun gano muskila tana wurin Muawiya bin Hisham saboda shi ya intiraji da wannan. Kuma kamar yadda Ibn Hajar an bata wajen tarjumar sa Saduq yahi, ma'ana Saduq ne amma wani lokaci yana iya yin wahani yayi kuskure. Ina fata an fahimta. To shi yasa Imam Al-Bayhaqi ya kace al-mahfuz shine wannan lafazi na biyu, wannan lafazi na farko wanda Muawiya bin Hisham ya intiraji da shi wannan shadd ne, wannan shine ta'rif ash-shadd, shine misali ash-shadd bin mata. Hukunci hadith ash-shadd min anwa'i da'if, min anwa'i da'if, saboda haka idan hadith ya zama shadd duk da cewa rawin da ya ruwaito shi maqbul ne, to amma saboda mukhalafa saboda kuskure ne zai wace kuskure ya zama inna. Don rawi sika yana iya yin kuskure, yana iya yin kuskure, ko da sika ne yana iya yin kuskure saboda kuskure ne, wannan kuskure ne yayi. Saboda haka ba za a yi aiki da wannan hadithin ba, yana cikin anwa ad-da'if. Sannan kamar yadda ni in taɓa bayani, shaz yana cikin anwa, ko da yana ya kai hanya ɗari ba zai yi sai ba. Kamar a ce an samu almajirai kusan guda 20, almajirai Muawiya bin Hisham duk sun yi ta hanyarsa da wannan lafazi, to wannan ba zai miƙe ba ko da ya kai hanya ɗari ne, ko da yana da almajirai ɗari saboda kuskure ne zai waye miƙe. Ina fata an fahimta. To sai mu shiga cikin hadis al maqlub. Ma za ce wal maqlub ismani tala, shi hadis al maqlub ismani ya kasu kashi biyu tala kamar yadda zai. Na farko iddalu rawi ma bi rawi ism. Iddalu rawi shine a canza rawi da wani rawi ism, wannan shine ismi na farko. Sannan wa qalbu isnadin li matnin ism, sannan a canza isnadin wani matani, ma'ana ga matani a cire isnadin sa a kawo wani isnadi a sa masa, wannan kuma ism shi ismi na biyu. To malamai sun yi bayani akan ta'arif, abinda ta'arif hadith al maqbul maqlub, maqlub hadith al maqlub. Sun kace ta'arifin sa iddalul lab bi akhar fi sanadin hadith aw matn. Iddalul lab bi akhar fi sanadin hadith aw matn, wannan shine takaitaccen ta'arif na hadith al maqlub, ma'ana a canza lafazi da wani lafazi daban. Shin wannan canji da an kai a cikin isnadi ya faru ko kuma a cikin matani? Iddalul lab bi akhar fi sanadin hadith aw matni, ma'ana a canza lafazi da wani lafazi. Shin wannan canji na lafazi da wani lafazi daban a cikin isnadin hadisi ya faru ko kuma a cikin matanansa? Kusan hadisi aka suka shi biyu, akwai sanad akwai matan. To wannan shine aka kira al maqlub, iddalul lafz bi akhar fi sanadin hadis aw matni, a canza lafazi da wani lafazi daban a cikin isnadin hadisi ko kuma a cikin matanansa. To akan haka idan mun ka dubi wannan tarihi ko kuma akan ma baitin da malam ya kawo, za mu iya fahimtar cewa hadith maqlub yanqasimu ila ismayn, al maqlub fi sanad wal maqlub fil matan. Al maqlub fi sanad wal maqlub fil matan. So al maqlub fi sanad menene tarihin sa? Ma waqa ibdal, ma waqa ibdal fi sanad, wannan shine ta'arifin sa. Ma waqa ibdal fi sanad, a samu canji a cikin isnadi, a samu canji a cikin isnadi. ma'ana yana nufin canjin lafazi a cikin isnadi. Ina fata an fahimci wannan. To wannan al-ibdal ma'ana al-maqlul fi sanad yana da surata, yana da lahu surata, lahu surata yana da suloli guda biyu, yana da suloli guda biyu, yana da suloli guda biyu. Sura ta farko, sura ta farko an yuqaddimu rawi, an yuqaddimu rawi wa yuakhir, an yuqaddimu rawi wa yuakhir fi ismi ahad ar-ruwat, fi ismi ahad ar-ruwat, fi ismi ahad ar-ruwat, fi ismi ahad ar-ruwat wa ismi abi, wa ismi abi. An yuqaddimu rawi wa yuakhir fi ismi ahad ar-ruwat wa ismi abi, fi ismi ahad ar-ruwat wa ismi abi. Shine wani rawi yayi taqdimi da ta'khiri, taqdimi da ta'khiri, ko sabbi haka yake taqdimi da ta'khiri, ta'khiri kamar da Hausa gabatarwa da jinkin tarsuwa, na'am gabatarwa da jinkin tarsuwa a sunan wani rawi, a sunan wani rawi da sunan babansa. Misali kamar hadisin din kadiba, na malamai suna bada misali da wani rawi kamar hadisin da an karoto daga Ka'ab bin Mughra, Ka'ab bin Mughra, sai wani rawi ya ce canza shi, ya ce haddathana Mughra bin Ka'ab, haddathana Mughra bin Ka'ab. To kaga wannan ibdali, ibdal ne a cikin isnadi, a cikin ismin rawi ya canza, ya ne da sunan baba ne sunan rawi, sunan rawi sunan baban rawi. Misali Ka'ab bin Mughra ya canza, ya ce shi Mughra bin Ka'ab, Mughra bin Ka'ab, Mughra bin Ka'ab. Sannan sura ta biyu, mun kina da sura ta, sura ta biyu, sura ta biyu ita ce al-ibdal shakhsan bi akhar, al-ibdal shakhsan bi akhar, al-ibdal shakhsan bi akhar, kina a canza rawi baki daya aka wani rawi a sa. Misali Mala Ali a cikin isnadi sai ce da suna ne makawa kuma malami ne. Ina fata kun gane. Akwai bambanci tsakanin sa da sura ta farko. Sura ta farko ba canza suna, ba shire mutum ne an kai ba haka wani. A'a, suna ne an ka canza, an kai taqdim da ta'khir. Ka'ab bin Mughra sai an ka canza, an ka nufa Mughra bin Ka'ab. To amma wannan sura ta biyu kwata-kwata baki ɗaya rawin za a cire. Ina fata an gane. A cire rawin baki ɗaya sai a kawo wani rawi a sa makwashinsa. To ne shi ne sura ta biyu, wannan shi ne sura ta biyu. Misali kamar hadisin isnani da ya shahara na Salim bin Abdullah bin Umar an adiyi Abdullah bin Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam, kuta akwai isnani haka, Salim an Abdullah bin Umar an adiyi Abdullah bin Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai misali a samu wani rawi ya canza Salim sai kawo Nafi, ko sai ko Nafi yana ruwaya da daga Abdullah bin Umar, maula ibn Umar sai ce bayan ya ce haddathana masalan Salim an adiyi Abdullah bin Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce haddathana Nafi an Abdullah bin Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga na'am, kaga ya canza sunan, ya canza sunan Salim baki ɗaya, ya cire Salim shakhsiyyar Salim, shi ne an kace ibdal shakhsan bi akhar, a canza wani a kawo wani a sa makwashinsa. Kun ga ya canza Salim, ya cire shi baki ɗaya, ya kawo, ya kawo naka iyaka. To akwai ruwa malamai sun ce bi qasdin igrab, akwai ruwa da ke yin wannan abin bi qasdin igrab, yi wannan abin saboda kawai su kawo wani abu sabo a cikin jama'a, su kawo wani isnadi a cikin jama'a. To akwai masu irin wannan halin, ma'ana a ce akwai masu irin wannan hakan da gangan, kamar irin Hammad bin Amr an-Nasabi, Hammad bin Amr an-Nasabi, malamai su ambace shi akan cewa maƙaryaci ne, ishtihara bil waqa, ya shahara da kikiro hadisan ƙarya da jingina da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya kasance yana irin haka. Dewa shi Hammad bin Amr An-Nasabi ya shahara da irin wannan idda. Wannan maqbu wannan al-qalb. Misali ya taba rawaito isnadi yace haddathana al-A'mash haddathana al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu anhu da wannan isnadi ya rawaito hadisi haddathana al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu anhu kuma misali hadisin da ya rawaito na idza laqitum al-mushrikina fala tabda'uhu bis-salam ya rawaito shi da wannan isnadi idza laqitum al-mushrikina fala tabda'uhu bis-salam idan kun haɗu da mushrikai bisa hanya kada ku fara musu sallama sai ce haddathana al-a'mash an abi salih an abi hurayra radiyallahu anhu haka ya rawaito wannan hadisin da wannan isnadi to amma ingantacce isnadi akan wannan hadisi shine Suhayl bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurayra wannan shine ingantacce isnadi sai ya cire Suhayl sai kawo A'mash Sulaiman bin Mihran al A'mash ya cire Suhayl bin Abi Salih sai kawo al A'mash ya kawo da kasdin igraf don ya kawo sabon isnadi kawai ya ba mutane mamaki ina fata an fahimta sai ya canza hadisin haka hadisi yake kuma yana cikin hadisi na cikin Muslim min tariq Suhayl bin Abi Salih an Abi Suhayl bin Abi Salih an Abi Abi Salih az-Zayyad an Abi Hurayra radiyallahu anhu to shi da Hammad bin Amr an-Nasabi yazo sai ya canza sai ya canza baki ɗaya sai kawo A'mash sai ya sa wurin to wannan ɗabi'arsa irin wannan ɗabi'a da ruwa da in kuna karatun kamar littafan Jahu wa Sa'adi irin ne shi aka ce marawi in yayi irin wannan ɗabi'a ta ce yasriqul hadith yana fatar hadith to akwai masu fata su fata hadith sabon matani hadithi ingantacce sai su ɗauko cikin isnadi hadda isnadi sai su cire wani su sa wani sai kamar in ka karanta sai ka ga kamar su sun karanto hadisi ta wata hanya daban tasu ashe satar hadisi sun kai da shi yasa ka jibi tarjama Hammad bin Amr An-Nasabi malamai masu yawa suna cewa yasriqul hadith yana satar hadisi wanda na ko cikin hadisi yana satar hadisi to wannan ɗabi'a ba ta da kyau shi yasa malamai ya ƙirƙiro hadisai da dama akwai ma'auruwa masu irin haka da wani aka zabe sai sun samu matsalan hadisi mai kyau ingantacce da isnadi ne mai kyau sai su cire wani sa wani kuma sun yi haka saboda su nuna cewa ko su sun yi wannan hadisi ta wata hanya da ba to kun ga wannan dai yana nuna irin tsarin sunna da annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kamar da muka taɓa bayani a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi mubasharatan sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta ta yadda wasu malamai waɗanda za su yi bincike su gane waɗanda Allah zai kare sunna to shi yasa duk wanda ya yi irin waɗannan abubuwa ana gane su kamar shi yanzu Hammad bin Amr An-Nasabi an riga an gane shi to wannan shi ne ismi na farko shi ne al-qalb fi isnad mun ka tana da sura guda biyu shi ne ibdal an yuqaddim mawra'i aw wa yu'akhir fi ismi ahad ar-ruwat wa ismi abi wannan nabi shi ne a canza wani mutum da wani daban bi qasd al-ikram al-qalb fil matan ma'ana taqlid in ya faru idal in ya faru a cikin matanin hadisi ya faru a cikin matanin hadisi to ko shi shi na da surori guda biyu yana da surori guda biyu sura na farko ay yuqaddimu rawi ay yuqaddimu rawi wa yuakhir ba'd ba'd لفظ المثل الحديث بعض لفظ المثل الحديث شين يراوي يقدم وما يأخر ونساشي دقتك اللفظ مثل حديثي ونساشي دقتك مثل حديثي مثالي كما حديثنا نا أبي هريرة مشهور نا وتنبكوا عند الله سبحانه وتعالى جزيزي سنيا سكر كرشي إني وسيوم لا زل إلا زلهم الإمام عادل حزوى كرشي to wannan hadisi san kace shi wannan mutane bakwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yamini wannan shine lafazin Imam al-Bukhari cewa da mutumin da ya sadaka ya boye ta har hannu hagunsa bata san abin da hannun damarsa ta cikiwa ba wannan shine lafazin Imam al-Bukhari wannan shine lafazin Imam al-Bukhari sai an samu lafazi a cikin Sahih Muslim lafazi a cikin Sahih Muslim wanda yake wa rajul tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama yaminihi ma tunfiq shimalihi sai an samu ibtidaa an kai taqdim wa ta'khir a cikin matani hadith yake da mutum da ya sadaka har hannun hagunsa har hannun damansa bata sa abin da hagunsa ta ci suwa ba kaga wannan ibdan ne shi yasa mafi yawan malamai sun kai hukunci akan wannan ruwaya ta musulun akan hafa ina fata an gane mafi yawan kuffaz sun tafi akan wannan hafa ko da ma'anar hadisi in ka diba za ka gane cewa hafa ko da malamai ba su yi hukunci akai ba mafi yawan malamai kuffaz hadisi sun tafi akan wannan ruwaya ta imamu musulun hafa ina fata an fahimci wannan hafa amma ruwaya ingantacciya ita ce ta wanda babu hafa a cikinta duk da cewa isnadin musulmin ko shi ingantacce ne babu matsala ciki duk rijaluhu thiqat amma ɗaya daga cikin ruwata ya yi kuskure ƙarshen hadisi ya yi kuskure saboda haka malamai sun kace wannan ruwaya hafa ce wadda a ingantacce sahihiya ita ce wadda Imam al-Bukhari ya ruwaito ina fata an fahimci an fahimci wannan to ne shi ne da ƙadim wata akhir fi lab ba'ad masa hadis sai sura ta biyu an yaj'al rawi matan bi isnadin akhar wa isnaduhu لمثل آخر أن يجعل الراوي مثل الحديث لإسناد آخر وإسناده لمثل آخر أن يجعل الراوي مثل الحديث لإسناد آخر وإسناده لمثل آخر مثال راوي يسنى مثل حديث يقول إسناد يسنى مثل حديث سنة إسناد ون مثل حديث ya dauke shi ya ba wani matani daban ina fata an gane hadisi ne yana da mataninsa hadisi tare da isnadinsa sai rawi ya zo ya cire isnadin wannan matani sai ya tahiya ba wani matani daban sannan ya ciro wani isnadi daban wanda ba na wannan matani ba sai ya hada shi ina fata an fahimci wannan li qasdil intihal ya yi haka ne saboda kawai jaraba wani jaribi kwakwalwar mutum shi hadda tana da kabi ko ba ta da kabi kamar da kawai Imam al-Bukhari kamar da malaman Baghdad sun kawa Imam al-Bukhari kamar da Khatib al-Baghdad ya kawo kissa a cikin tarihin Baghdad to wannan shi ne a sura ta biyu wannan shi ne a sura ta biyu wannan kissa na taba ambata muku ita ina ganin babu don lokaci da ya sa ba zai mu sake maimaita ta to wannan shi ne sura ta biyu to sai mu je a gurguje game da hukuncin hadith al-maqlub ya hukuncinsa ko kuma kafin mu sai daga hukuncin mutafi hukunci akan hadisi al-maqlub menene hukuncin mutum yayi kalli a cikin isnadi hukuncin wanda yayi to wanda yayi misali idan mutum yayi wannan kalli akan kuskure malamai sun ce ba shi da lafi a kai sai dai in yayi yawa to wannan zai nuna cewa shi na da matsala a wurin haɗuwa yana da matsala a wurin haɗuwa saboda haka in abin yayi yawa zai kai lokacin da za a yi raddin hadisi saboda za a yi aiki da shi ba amma idan mutum yayi akan niyya bi qasdil igrab kamar yadda Ahmad ibn Amr yake yi annasabi wannan haramun ne kamar yadda malamai sun faɗa amma wannan haramun ne saboda wasa ce da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasa ce da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to amma idan mutum yayi ya canza matani ya kawo wani isnadi ya sa ya dauki isnadin wannan matani ya ba wani hadisi kamar yadda ahlul Baghdad sun kawo Imam al-Bukhari to wannan idan mutum yayi haka akan niyyar ya jaraba ɗaliban sa ko ya jaraba wani to malamai sun ce babu laifi amma da sharadi kafin abin majalisi dole ya yi bayani ya mai da hadisi ya dinke ina fata an gani dole idan ya yi haka ne don ya jaraba kwakwalwar ɗaliban sa ko ya jaraba kwakwalwar wani to sun ce babu laifi amma da sharadi dole kafin a rabu cikin majalisi ya mai da hadisan yadda suke yi bayani ina fata an fahimci wannan amma sun ka ce in ba haka ba yayi ne don wata manufa to wannan haramun ne saboda wasa ce da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hukuncin hadith al-maqlub min anwa ad-da'if min anwa ad-da'if saboda haka hadith maqlub yana nuna akwai rashin harda ga mutum yana nuna cewa mutum shina da matsala a cikin harzarsa shi yasa bai iya rike nafasin hadith yadda ya kamata ko ya rike isnadi yadda ya kamata a samu canje-canje a ciki saboda haka duk hadisi in an kace maqlub min anwa ad-da'if ina fata an fahimci wannan to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai in akwai tambaya insha Allah mallam Faruku na da ta'aliki kaɗan insha Allah gabani tambaya ta dan ba da lokaci a fara ta'aliki sannan sai a yi tambaya insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله اولا نقول جزا الله لفضيله الدكتور خير الجزاء جزاه الله خير الجزاء على ما قدم لنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا شيخ بوردت وجزاكم الله خير كمر ما لا يصير تعليقي وتعليقي زي الله وتعليقي زي الله من أنا حتى أؤلف على الدكتور وتعليقي زي الله أما أقول لك إن شاء الله زي تنبيه يا كوي زي تنبيه يا أم وأنا على بيت إن شاء الله تعليقي أجمكني tambayi na farko da zan yi shine na so a ce akwai lokaci mu taimaka ga ƴan uwa da amma fadi ina dan gano wasu abubuwa amma ba lokaci sai ai hakuri tambayi na farko shine game da bayanin da malam yayi wajen tablis da malam mai lissafi ya kawo mai kuniya jazakallah rahimahullah malam yayi bayanin cewa cikin bayanan da yayi mai kuniya ya taƙaito akan tablisin isnad da kuma tablisin nan ashiya kada ɗalibai su fahimci cewa wannan kamar malam ya yi istidraki ne ga malam mai daiƙuliya ina fara an fahimci wannan bai cikin abin da ake masa istidraki saboda ba ra'ayi ne ka shi kaɗai ba ne imamu ibn hajar al-asqalani wannan ra'ayinsa ne imamu nawawi wannan ra'ayinsa ne imamu ibn kathir wannan ra'ayinsa ne ibn sal'adu wa'innan ra'ayinsu ne akan cewa ne ƙasa tablis zuwa gida biyu saboda malamai sun karbi na ilimi game da abin da ya shafi kasa mata ne zuwa gida uku. Wayansu malamai suka tafi akan cewa sun kasa tabli zuwa gida shida, kamar irin su Abu Abdullah Al-Hakim mai Saduri sun tafi gida shida. Misali, akwai malamai da suka tafi akan cewa tabli gida uku yake kawai, kamar da malai kawo tabli su shiyo, tabli su isnar, tabli su taswiya, kamar irin su Al-Hasib Al-Iraqi sun tsaye su akan hakan suka ce lagayar babu wani na hudu. Amma akwai malamai da suka tafi akan cewa biyu ne kawai, tablighul isnad da kuma ne tablighul shaykh, babu wani tablighul taswira ko tablighul aqd babu shi, kamar irin su mai dai kuni ya rahimahullahu ta'ala. Wannan tambayi ne da kyau, kar a san cewa kamar malam ya nuna kamar akwai kuskure, a ya ka dai bayani ne kila malam bai kusanci wannan da kyau ba. Don haka kamar da malam kace akwai malaman da yawa da tafi akan wannan, kamar wani ambata irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, irin su Imam An-Nawawi, irin su Al-Hafiz Al-Tayyibi, duk sun tafi akan wannan cewa ne tablighul kashi biyu ne, imma idan tablighul taswiya tablighul isnad ko kuma ne tablighul shuyukh. Wannan nukta ta farko kenan. Don haka kada san shi kamar malam yayi kuskure cikin abin nan. Abu na biyu shine game da matsalar malam yayi mana bayani jazakallahu khairan da za'a ka hukunci ne a tablighi, hukunci ne a tablighi. Sai nukta muhimmar ne ke son fadakar anan in tambayi ga yan wana talibai shine kar mu fahimci cewa tablighi yana da alaka da suka ga adalar ra'ayi bai da alaka. Ina fara ko bance ni siffanta hadisi da cewa tablighi ga wani ko kuma rawi cewa yayi tablighi, wannan bai da alaka da suka ga adalar ra'ayi. Ina fara ko bance ni yana da alaka ne da suka akan ruwayar ra'ayi ba adalar sa ba. Ina fara ko bance ni abin da zai nuna mun wanda ya fito sarari shine Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yayi ruwaya ga wanda zaman ta suna tablighi da yawa daga cikin ruwa. To sai kace Imam Al-Bukhari ba adami bane, sai kace Imam Al-Bukhari ba sika bane, to mu fahimci wannan da kyau. Har ku ji hukuncin da malai bayani kace to shikenan, dinda kaga tablighi condemn, an gane ba haka ake nufi ba, ba haka malai yake nufi ba. Ina fara ku fahimce ni anan matsala ta tablighi tana da alaka ne da me da ruwaya, ba ta da alaka da me adala karawi. Ku fahimci wannan da kyau, hukuncin da malai ya muku da bai da alaka da wannan. Don haka ce da kaga tablighi wannan da ya tablighi shikenan ne. Kun gane da kyau ko kamar da malai bari misali. Don haka abin da zai fito mana sarai shine zamu ga Imam Al-Bukhari yayi ruwaya da yawa ga wanda mudallisin suna tallisi kuma da yawa. Ina fata an fahimta. Don haka wannan shikenan. To dan Imam Al-Bukhari yayi ruwaya kansu, Imam Al-Bukhari kuma ga yafi mun daka yayi mana bayanin cewa akan ne Amirul Mu'minin kan hadisi. To kuma shikenan ga yayi tallisi shikenan yayi zama ne, ya zama sika din ya haɗi ka Imam Al-Bukhari. Wannan yana daga cikin ajinda ke jan matasa da yawa masu kamar mutabi'un a cikin karatu abu hamasa in kun babu manhaj, babu manhaj sai a ce ai a cikin Sahih Buhari akwai hadisi da yawa da ifai, akwai ne da ifai. Imam Al-Bukhari ma ai mudallis ne ko ba wani haka da yawa an haɗe haka. To kun ji da ake labewa, wannan magana kuskure, wannan magana ne kuskure ce. Ma'ana sifanta rawi da tablighi bai da alaka da adalarsa, bai da alaka da ne adalarsa. Shi yasa zamu ga Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito da yawa ga wanda annabi wanda zaman ta cewa suna tablighi, an sifanta su suna ne tablighi. Saboda ne, saboda bai fada din adalarsa ba ta fada wurin Imam Al-Bukhari ba. Amma duk da wannan shi ma yana buƙatar tafsiri cewa ba wai shike nan duk wanda Imam Al-Bukhari ya ruwaito akan shi kenan ko da an sifanta tablighi yana nan matsayin sika ba, a'a. Imam Al-Bukhari wani lokaci zai ruwaito hadisi ga wanda an sifanta tablighi, amma bai tsada hadisan su sai cikin ne cikin mutaba'at kawai da kuma ne istishhad. Ina fata an ashawai wajen istishhad ko kuma ta'aliq al-mu'allaqat nan dai ne Imam Al-Bukhari ya tsada hadisan su, kamar irin su Baqiyya, Baqiyya ibn al-Walid, kamar irin su Muhammad ibn Ishaq, kamar irin su Muhammad ibn Ijlan, duk wanda Imam Al-Bukhari ya tsada hadisan su kuma duk an sifan ta da tadlisi. Amma me yasa ya fitar amma cikin mutaba'at da kuma ne wajen mushahadat, an gani ba cikin usul ba. To amma duk da ko cikin usul din akwai wanda Imam Al-Bukhari ya ruwaito, to sai kace su ma shi kenan sun waɗi, bai waɗe ba. Yanzu misali Hasan al-Basri, Hasan al-Basri Imam Al-Bukhari ya tsada hadisan sa cikin usul, amma ya tsada ihtijajan sai da an sifan da tablighi. Kamar misali Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, duk Imam Al-Bukhari ya tsada hadisan sa a cikin usul. To amma kuma duk an sifan da tablighi, an fahimta. To shi kenan sai kace ba adalai bane. To haka siffanta mutum tablighi bai da alaka da ko ne mai adala. Ina fata kun fahimce ni. Allahumma sai in an zamu cewa rawi da aka sifanta da lifi ya zama ta cewa an san yana ruwaito wa yana lifi ga kazzab an gane ko ruwaya ga kazzab ko kuma da da'if jiddan to wannan hukunci ne na daban ina fata an fahimce ni da shi ka zamu ga mafi yawan hukuncin da malamai ke akan hadisi nan din dai mutum ne shakkiyar sa aski su ka akan adalar sarah gani sai dai hajji ayyukan mutum an sifanta da tadlis kuma aka yi kikatsa hadisi ne saboda adala ta bangaren adala to wani abu ne ya haɗu da mai tadlis daban ba wai mujarrajin tadlis ba ne ina fata an fahimce ni hukuncin nan da ke don haka kai mujmala ya bayyana hukuncin tadlis shi muke ta shi kenan da zarar muka kanta hadisi an ce tadlis to kwan bayan an yi tuwon nan wurin ina fata an fahimta akwai matsala sai mu gane wannan don fahimci wannan wannan shi ne abin da malam yake nufi babu lokacin za malam da ya rawata muku ba wannan a ƙarshe kenan abu na gaba shine qabiyya ta sadaqa cikin hadisi wannan malam yana muna bayani ne min babin ne min nahiya ilmiya min nahiya ne ilmiya amma akwai wata matsala da ke tasowa shine musamman malamai wanda an mu'assirun za mu ga cewa sukan siffanta wasu malamai wanda ajhariza min al-ulama wannan za mu ga cewa min al-tarrazin a cikin ulama waje ilimi amma sai mu ga malamai suna jifa da kalmomi na raq cewa barayi ne na hadisi wannan kai ja dalibi ya gafar da wannan zaman ta cewa da kaga an siffanta mutum da wannan cikin malamai mu'assirun sai ka ce ai wani barawo ne misali kana in ji Mustafa Muhammad Nasiru bin Albani ya siffanta waye Shu'aib bin Na'ud misali cewa ya sirqul hadis sai ka dora kawai shikenan da kaga hadisin da kaga aikin da Shu'aib bin Na'ud yayi na Albani ya ce tsarawan hadisi ne shikenan kun ga dai ba shi malam yake magana anan ba wannan yana ma magana harkar ilimi amma matsalar a karan malamai a karan wani abu ne daban kuma ina fata kun sani da taqiq yana iya yiwa ya zama ta cewa Shu'aib bin Na'ud haƙiƙan yana ya sirqa na hadisi ne wannan na kare al-hadisi ne san ina da yawa malamai mu asalin zaka ga ana amfani da lafazin sirqa a ce wani barawan hadisi ne to wannan dai sai kenan hadisi ne ya zama kwandon auren ka ko kuma abin da yayi aiki na taqiqa da sauransu ya zama kwandon ka saboda cewa barawo ne na hadisi la ba shi malai yake nufi anan ba ina fata an fahimta don haka kana karatu kina da Sheikh Muhammad Nasiru bin Albani rahimahullahi sai kan tawon cewa sai sirqul hadisi cikin mu'assirun sai ka ce ina shi ke ai barawan hadisi ne Albani ya ce barawan hadisi ne ai ba karɓa ta aliki ba haka ake nufi ba wannan ka akwai nukta muhimma ta ƙarshe wanda na so yi magana akan ta amma ba lokaci tabiyar hadisin da malai ya kawo wanda ya zamanta akwai hadisai da ke tabbatar da shi shine la tabda'u al-yahuda wan nasara bi salam an gane ko sannan yake cewa ne idza laqitumuhu fadayiqu alayhim at-tariq aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan nukta ce wanda ba lokaci ya kamata mu yi magana akan cikin wannan hadisi shin me yake nufi da wannan hadisi ya halatta mai mai sallallahu alaihi wasallam ko bai halatta ba ne mu muke tsammanin sallama zamu karba ko bai ina fata ban ce ya kamata a ce mun kawo magana nuna irin su imamun nuna ne su imamun auzawi amma ba lokaci an gane sannan idan ka hadu da su da ka hadu da inda ka hadu da jan ko turu sofa shikenan ga hanya ko ya za a yi banda hadisi kuma hadisi ne ingantacce to ya za ka yi hadisin ma ina fata ban ce ni wurin aiki da zarar ka zo ga abin da ya zo abin kawai ka dora abin da kana ta kai zauna ku ne da kai shi ne ake nufi koko don mun zama cewa ne la tabda'u al-yahuda wan nasara bi salam an gane din da gani shi yasa muke ga cewa imamu nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin riyadus salihin ya nuna cewa ne ta bude babin cewa haramun ne a fara mu ne bina'an ala hadha al-hadith lakin wannan magana ta imamu nawawi hal hiya kalam ne musallam ko kuwa yana buƙatar kalam ne wanda yana buƙatar dan ina fata an fahimce ni na imamu an fahimce ni dubi ya kawo cikin riyadus salihin kuma ya buɗa babin amma da yawa akwai malamai da kuma imamu nawawi su mukhalafa akan wannan duka malamai na da khilaf akan wannan qadiya da kasar a takaice in inaction wannan hadisi abin da yake nufi shi ne yayin da ake cikin halin yaki yayin da ake ne cikin halin yaki to bai halatta kai takaddumi ga wannan idda'u salam ko kuma ne in ka hadu da su to ya halatta ka kai ne ka kunta ta su ga hanya yana cikin ne al-harb amma in ana cikin sul ana zaune lahiya to ya za ka yi haka nan ma kai ina fata an fahimta alai sal akwai maganganu na malamai akan wannan kadiya wannan babu tambayi wannan karwa ne dauka haka sai ya karanta malam da Kabir ya yi bayani cewa ai duk wanda an ka ganga shi ke amma inda ba shi wannan sai nufi ba wannan kadiya ce fiqhiyya wanda zan ka malamai su ganu akan ta daga cikin malamai wai akwai wanda suka ayyana wannan ra'ayi akwai wanda ba su alaita hal dai abinda malamai suka rinjaye su shine wannan yana mutuncin yin hadisi yana tafiya idan ana cikin halin yaƙi amma in ana zaune lahiya a'a akwai abubuwa da yawa da za su baka dama ka fahimta ka ai addini ne yake ka aure alal kitabi ko haka bane mata ka ce ka aure alal kitabi ya halatta ka aure yahudiya ko nasara ko bai halatta ba sai in ka aure ta ya za ku rayu ka ta aure ta ya za a yi sai ya za in ka fahimci wannan hadisi a kaka ya za ku yi da su ya za ka yi da ba ta ka cewa kun gosa abin da ƙur'ani ya ce ko da ɗai sannan shari'a ta ba da dama cewa ne wajibi ne kamar da ake ɗa'a ga mahaifa wa'inda an musulmai wajibi ne ka yi ɗa'a ga mahaifa ko gane ko wa'inda ba musulmai matuƙar dai ba su shiga guna ta ne ba su shari'a to su kuma mahaifa za ka yi da su don an ce latar da ulayhu da nazara da salam kuma duk inda ka haɗu su ka ƙunta su ga haya za ka fahimci hadisin kun ga akwai matsala ka fahimci zahiri ne to wannan mutunci dai wannan cewa akwai buƙatar abubuwa wannan insha Allah ta'ala wannan shine abin da aka gani akwai abubuwa amma dai saboda mutakaifa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba da dama ku dai can baya ga malam guda ko biyu ko uku sai a rufe insha Allah
ƙarin bayani a takaice shine mafi yawa abubuwan da muka bayani akai muna bayani ne akan min nahiya sana'atul hadisiyya amma ba mu tattauna matsalolin abin da sun ka shafi min nahiyatul fiqhiyya ina fata fahimta muna tattaunawa ne akan min nahiyat tasih alhadith aw tad'ifih laysa min nahiyat fiqh alhadith da a fahimta wani lokaci shi yasa ina rakazawa ne kawai akan min nahiyat hadisiyya in zo da hadisi ban tsaya in tattauna akan masail da karkashin hadisi da ara fuqaha a cikin hadisi ko kuma da kuma jam'u riwayat akan hadisin gaba na a fitar da fiqh da kuma abinda malami sun kawajar hadisi muna bayani akan kawai min nahiya al-hadisiyya shin wannan hadisin ya inganta ko da inganta ba amma kuma aiki da shi da rashin aiki da shi wannan wani abu ne daban ina fata an fahimci wannan to shi yasa bayanin da malam Faruku ya yi suna da ke kware da gaske saboda wani lokaci na kawo hadisi ina rakazawa ne akan sana'atul hadisiyya saboda haka kada mutum ya dauki zahirin hadisi ya je misali ya ce zai dan baka shi sai a samu rikicin al'umma dole hadisi ka in kai aiki da shi labuda an tajma'a turuquhu wa riwayatuhu sannan kaga abinda malamai sun ka fahimce shi magabata saboda akwai fahimtar sahabbai akwai fahimtar salaf saboda haka idan mutum ya istiqlali da ra'ayi fi fahimil hadis to yana daga cikin suka a gare shi dole sai gabaninka babbaka hadisi sai ka dibi riwayat da alfaz da kuma hanyoyin da biyo da kuma abin da magabata sun ka fahimci wannan hadisi ta wurin aiki da shi tasbiqiyya da kuma yadda sun ka ba da fatawa da kuma sun ka wajjaha istidlali da shi ina ba da fahimci wannan to saboda haka duk abin hadisan da kawo misalai akan sana'a al-hadisiyya min nahiya as-sihha aw ad-da'f saboda shi al-hadaful asasi na علوم الحديث ومصطلح الحديث التمييز ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح والنشين صبر ذاك الدك قوائد من مصطلح الحديث باقي ديا وجن كشي 80 suna tafiya akan wannan hadisi sai akwai wasu anwa wadanda suke da alaka da fiqhul hadith amma malam da ambace su ana kamar irin ilmun nasikh wal mansukh ina fata an fahimci wannan to malam da ambace su anan ba to shine wannan bayanin suna da muhimmanci ga dalibai su fahimci wannan sannan game da at-tadlis kamar da malam ya bayani haka ne ba dukkan ruwata da suka kasance mudallisin bane ya kasance aka rabu hadisin su akwai maratibin at-tadlis kamar da ibn hajar ya ambata a cikin ta'arifu ahli at-taqdis ya kawo maratib akwai wadanda martaba su imam al-bahari na fitar da hadisi yana fitar da hadisi kamar irin su Sufyan bin Uyayna da Sufyan al-Thawri da irin su Muhammad bin Ishaq ko da yake bai fitar da ruwaya sai cikin usul ba sai dai cikin shawahid wal mutaba'at to akwai waɗanda martabarsu Imam Buhari bai fitar da hadisi daga gare su ba saboda haka in ka samu wannan littafi ta'arif ahli at-taqdis ya rab ya kassama su zuwa maratibul khamsa to martaba ta farko wadanda ya kasance tadlisin din su dan kadan ne kamar irin su Sufyan bin Uyayna da Sufyan al-Thawri da irin su Abu Zubair an Jabir Imam Buhari ya fitar da riwaya da Imam Muslim a Abu Zubair an Jabir amma wannan tadlisi nasu bai kai martaba aswa ba saboda haka wadanda Imam Buhari yana fitar da hadisi na mudallifin wanda ya kasance suna cikin martaba ta daya ko zuwa ta biyu amma kamar da Ibn Hajar ya nuni amma wadanda suka kai irin martaba ta hudu ko martaba ta biyar wanda suka kai cikin aswa tadlis to Imam Buhari zai fitar da su a cikin usul ina fata an fahimta kamar su Sufyan bin Uyayna da muka bada misali wajen tadlisi ne Buhari yana da hadisai masu dubi yawa daga gare shi har Shu'ba ma wasu wanda ya kasance ashaddun nas ala tadlis wanda yake cewa da in fado daga sama a kado daga ni daga sama in fado kasa shi yafi sauki gare ni bisa in tadlisi a cikin hadisi amma wani lokaci yake cewa la azmi ahaffu alai an udallis yake cewa in zina yafi sauki gare ni bisa in yi tadlisi to wannan duka don nuna cewa irin annanin kyamar tadlisin da yake amma duk da haka wasu malamai sun ruwaito cewa ahyanan yudallis ahyanan ina fata an fahimci wannan to saboda haka wannan ya nuna maka cewa kenan hadisin sa maqbul din da shi ma yana zamu tadlis amma duk da haka ahyanan yudallis saboda haka akwai maratibi wadanda Buhari da Muslim suka fitar su saboda haka ba dukkan mudallisin wanda sun kai tadlisi Imam al-Bukhari sun kai fitar da hadisin su kamar da malamin yayi bayani shi ne karin bayani da zan sai akwai tambaya insha Allah na'am wa alaikum salam maqlub na'am maqlub na'am 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 kama kana nufin shi sunani Abdullah ibn Umar sai anka canza anka ce Umar bin Abdullah ba su da bambanci da suna ta farko don kowace suna ta farko kana iya samun wani ana kira ne Maura bin Ka'ab ya kasance sunan wani daban ana kiransa Maura bin Ka'ab kana iya samun wani ake mai Ka'ab bin Maura kuma wani sunansa Maura bin Ka'ab kana iya samun haka saboda haka duk wannan yana cikin misali na farko din kama wanda a sunanin Abdullah bin Umar sai anka canza anka ce Umar bin Abdullah ko Abdullah bin Abbas anka ce Abbas bin Abdullah misali to saboda haka ana iya samu wani ya kasance sunanin haka yake Umar bin Abdullah misali to amma shi rawin nan ba yana nufin wani shakhs akhar ba shi na nufin wannan rawi ne canza sunanin ta kadimi da akhiri yana dauka sunane Abdullah bin Umar ya dauka sunane Abdullah bin Umar sai dauka shi da sunane Umar bin Abdullah sai samu tashbihi sai confuse haka sai ya canza sunane ya ce Umar bin Abdullah babu man baki takalin sa da wancan na'am ya kasance in khata'a ne kamar da muka bani wajen hukunci malamai sun ce in khata'a ne in kama dan kadan ne kuskuren kadan ne wannan bashi da illa besa ya asoki rayuwar da mun ji hafiz abbas amma idan yayi yawa ya kasance rawi yana da waɗannan abubuwa da yawa to wannan zai sa ya kasance an ya samu ya kasance matsalan martaba ta taso ko daga samu dab zuwa misali hafiz dab har zuwa ya kasance gurgurdan yawan kurakurai ne har zuwa ya kasance sayyul hib ina fata an fahimci wannan sai tambaya ta karshe نعم إبدال الشخص بشخص آخر نعم نعم Na fahimta. Na zuwa na farko eh wato abinda a bambance su a takeice zakumullahu khair yadda mala hali ya kara tauri abinda a bambance shi wancan da farko ba sunan mutum ne ba mutum ne anka canza baki ɗaya ba ba kai ne anka cire anka kawo wani ba ina fata ka gani a sunanka ne mu canza bayan ambaci sunanka sai ne ambaci sunan mahaifinka farko sannan ambaci sunanka baya akan kuma ni da ne ruwaya ina nufin kai kanka ina fata ka fahimta amma wancan ismi na biyu ba kai ne ka rawi ne nake da niyya in cire baki daya ka gane ko misali akwai rawi guda biyu kila su musharaka da sunan mahaifi ko mahaifi ina fata ka gane to sai in kasance saboda bi qasdil igrab shi yasa ne ka bi qasdi al igrab saboda haka ina son a ce na ruwaito wata ruwaya daban ta hanya daban ta hanya ta sai in cire sunanka baki daya kila sunanka misali ya sunanka Aminu bin Man bin Amin bin Muhammad to kila akwai wani rawi suna ne ko shi Abdullah bin Muhammad to saboda haka ina son in nuna hadisin da wanda hanya ta farko an karo ta wajen Amin bin Abdullah bin Muhammad ni ina da tauruwaya daban wanda ya kasance ba ta hanyar ka ba sai in canza suna sai in canza in cire sunanka Amin sai ka Abdullah wanda da an ji ba wani shakhs a wannan ne daban amma wancan misali na farko mutum ɗaya ne biya ka canji an samu saboda kamar da ka bada misali in Abdullahi bin Umar an ka canza an ka nufa Umar bin Abdullah idan aka mutum ɗaya ne yana cikin misali na sura ta farko amma idan ya kasance bi qasdil ikraf baki ɗaya canza shakhsiyya an ka hanka wata daban saboda sun ishtiraki da sunan wurin babansa an ka canza Muhammad Amin bin Muhammad da Abdullah bin Muhammad to wannan shine yake shiga cikin sura ta tabi ina fata ka fahimta jazakumullahu khair na'am insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.